dan ba manta ba har yanzu dai muna cikin babin da yake magana dangane da siffar sallah, irin abubuwan da ake bukata masallaci yayi a aikace ko a magance. Karshen idan muka tsaya jiya hadisin Abdullahi dan Umar wanda yake bayar da bayanin siffar yadda annabi ke yin karatun tahiyya ko dunkule hannayensa da yake yi da nuni da dan yatsa lokacin da yake karatun tahiyya. Yau kuma zamu tashi kan hadisin Abdullahi dan Mas'ud. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو متفق عليه. أنكر بو حديثي لك عبد الله دم مسعود الله تقال إداء أغريف عبد الله دم مسعود إيتي تيوا من ذا الله صلى الله عليه وسلم التفت إلينا يا وي ويو غريم موسى حبي التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله يا وي ويمو فقال إيتي إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله إذن قيدة تشنكو يي صلى زي كرنتا أبند زي كرنتا أتحيا غا أبند زي كي التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Wannan shine lafazin tahiyya da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya umarci sahabbai su rinka fada. Da can abinda suke yi suna amfani da wannan lafazi ba wannan ba. In sun yi sallah sai su rinka cewa assalamu ala Allah, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mika'il, sai annabi ce a ga abinda zaku fada. At-tahiyatu lillah was-salawat wat-tayyibat zuwa ƙarshe. Wannan ɗaya ne daga cikin lafuzza na tahiyya waɗanda suke tabbatattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Tahiyya ta zo da siga ɗaiɗai har guda shida, wannan ɗaya ce daga ciki, kuma wannan ita ce mafi ingancin siga da ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yanzu za mu karanto sauran daga cikin wani littafi ku ji, dan ku ji idan akwai waɗanda suke sababbin ji a wurinmu ko waɗanda dama mun saba su ne muke yi. Dukkaninsu dai wanda mutum ya iya sai ya yi daga cikin jinsin abin da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan ta farko ita ce tahiyar Abdullahi dan Mas'ud da muka karanta a littafi, kuma ita ce mafi ingancin lafazin tahiyya. Idan ita ce abin da Imam Bukhari da Imam Muslim suka yi tarayya akai wajen ruwaitowa, sai dai akwai ƙari a cikin riwayar wanda shi Ibn Hajar bai kawo ba anan cikin littafin Bulughul Maram. Ƙarin da ke cikin riwayar shine Abdullahi dan Mas'ud yake cewa kalmar assalamu alayka ayyuhan nabiyyu da muke fada wa huwa bayna zaharanina, muna fadanta ne lokacin annabi na tsakanin mu yana nan dare. Falamma qubida, yayin da aka karbi rayuwar annabi, qulna assalamu ala nabiy, sai muka rinka cewa assalamu ala nabiy, wato sai sahabbai suka dana cewa assalamu alayka ayyuhan nabiy, sai sai me assalamu ala nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. To da haka da yawa daga cikin malaman sunna suka tsaya kai da fata cewa lallai yanzu idan zaka karanta tahiyya ba zaka ce ba assalamu alayka ayyuhan nabiy, sai dai ka ce me assalamu ala nabiy, saboda annabin baya nan. Lokacin da kace assalamu alayka kai amfani da kaful khitab wanda ba amfani da sai da mutumin da yake gashi ga ka, an fahimta ko? Duk da haka kuma waɗansu malaman suka ce a ya halatta ka faɗo wancan a halin yanzu, amma dai abin da yake yafi tabbatuwa shine assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tahiyya ta biyu ita ce tahiyyar da Abdullahi dan Abbas ya ruwaito, yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yu'allimuna at-tashahhuda kama yu'allimuna surata min al-qur'ani, annabi ya kasance yana koya mana karatun tahiyya tamfar yadda yake koyar da mu sura daga cikin al-qur'ani. Fakana ya kulu, ya kasance yana cewa at-tahiyyatul mubarakat as-salawatu at-tayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wa fi riwayatin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kun ji wannan lafazin sai ta babban da wancan. wannan tahiyar Abdullahi dan Mas'ud dan Abbas kenan. Imam Muslim ya ruwaito haka, al-Imam Abu Awana haka, al-Imam Shafi'i ya ruwaito a cikin littafinsa haka, al-Imam An-Nasa'i a cikin littafin Sunan. Dan haka shi ma hadisi ne idan tace, idan ka iya wannan kai ita ma tayi. Na uku, tahiyar da aka ruwaito daga Abdullahi dan Umar. Abdullahi dan Umar kuma yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wajen karatun tahiyya, naji annabi ya faɗa cikin karatun tahiyya, yace at-tahiyyatu lillahi was-salawatu was-tayyibatu, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah. Yace ya nan gurin qala ibn Umar, ibn Umar yace zittu fiha, ni sai na ƙara kalmar wa barakatuhu, wanda na jita daga wajen wani sahabin wanda shi kuma ya jita ni ban jita ba. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اشهد ان لا اله الا الله. قال ابن عمر وزدت فيها وحده لا شريك له. انا قلنا ما سينا قال كلمه وحده لا شريك له وذا نجيت لك وجه من صحابي، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ونجي نجيكم لفظي نهدو اتت تهي هذا اكر ويتو دقا ابو موسى الاشعري وتو عبد الله بن قيس. Yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, idza kana indal qaidati, idan ya kasance a zaune ko zama na farko ko zama na biyu, inda ya zanto a zaune a cikin sallah, ga abin da yake, falyakun min awwali qawli ahadikum, ya zanto yana daga farkon abin da mutum zai faɗa a halin zama, at-tahiyyatu at-tayyibatu as-salawatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahi as-salihin, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كم بينك؟ تهيئة تبير إتسي ودع كرويتو دقا عمر ابن الخطاب. عمر ابن الخطاب إتسي وتوشيئة كثن سينا كوي دمتاني تهيئة أكم منبري. يتي النبي دكانسا يكو يردمو يتي كتي قولو كتي التحيات لله الزاكيات لله الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تهيا تشد تكرشي ود أكجد جباكين آئشة رضي الله تعالى عنها تتي من ذا الله يكو يد متهيا يتي التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ودن نسوني تبتت نلفزا كراتن تهيا ودن نسك إن جنت لقبا جمع ذا الله صلى الله عليه وسلم كون تيم كون بيم كون بير كون جدا كون نوكي سكين ونن تهيا الكتاي أم فهمتكو Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan nau'anta wa mutane samfuri samfuri na ibada daya, ba dan komai ba dan kowanne ya dauki wanda tafi dacewa da harshen sa, wanda yafi jin tafi masa sauki, kila wanda tafi masa sauki kai ita tafi baka wahala, kila wanda tafi maka sauki ni ita tafi bani wahala, kila kuma zai iya duka, kila kai ma zaka iya duka, sai ya kasance ka mamaye sunnar Annabi gaba daya sallallahu alaihi wasallam. Kun bayyana ku to wannan shine karatun tahiyya, da zaran mutun ya zauna haka zai karanta tahiyya din nan. Yace thumma liyatakhayyar min ad-du'a a ajabahu ilayhi, sannan ya zabi abin da yafi burge shi ya karanta cikin addu'a. Wannan bayanin kuma addu'ar zai zo nan gaba. Walin Nasa'i, al-Imam An-Nasa'i shi kuma ya rawaito hadisi yace kunna naqulu qabla an yufrada alaina at-tashahhud, kafin a karanta a farlanta mana tahiyya mun kasance muna cewa me Ibn Hajar bai kawo mana abin da suke cewa din ba, dan abin da suke cewa din da ne yanzu ya zama da ba aiki da shi. Fiqhun da Ibn Hajar ke so ya dauka maganar Abdullahi dan Mas'ud da yake kunna naqulu, da can mun kasance muna cewa qabla an yufrada alaina at-tashahhud, kafin a farlanta mana tahiyya. Abin da yake so ya dauka kalmar qabla an yufrada alaina at-tashahhud, kafin a farlanta mana tahiyya da muna cewa kaza da kaza da kaza da kaza, wancan kaza da kaza din bai dame mu ba, kafin a farlanta mana, daga ba sai aka farlanta musu tahiyya sai suka dana faɗin wancan. Kun fahimta da kyau? Yanzu ya kasance meye hukuncin tahiyya cikin sallah? Abin da Ibn Hajar ke so ka fahimta kenan. Hukuncin tahiyya a cikin sallah menene hukuncin ta? Dole farilla, ba sunna ba kenan. to idan ta zanto yin tafarillan ne kuma zaman fa ya zo mai ginan to haka al'amari yake qabla an yufrada alaina waye furan da musu su ba su da wata wasu da cewa wane ya ji manzo Allah yake a'a mu mun ji manzo Allah yake kai tsaye kawai sun ji daga bakin da baya karyawa mai tsugo anan hawa in huwa illa wahayin yuha da haka magana su tabbas ce cewa ta hiya furan ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم إمام أحمد يروي حديثي كما من ذا الله صلى الله عليه وسلم علمه التشهد يا كرنتدا واتو في صحاب ديوتي بايا عبد الله بن مسعود تهيا كده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله zuwa karfe wannan yana cikin lafazin da mun karanta a can a dazu wa alaikum salam wato malam Nasiruddin Albani ya ciro su daga littafin hadisai daban-daban sai ya tara su a littafi guda shine sifatu salatin nabi idan mutum yana da wannan littafin sai ya samu wannan jerin tahiyya din ta 1 da ta 2 da ta 3 har zuwa ta 6 a jere kuma kowanne zai faɗa ma ga wanda ya rawaito wannan hadisi amma na karanta su haka dama saboda wanda ba su littafin kage da yin samu kasir kuma zai ji su gaba da har yaje iya ko yana ji da kasir har ya rubuta ya iya ko mutum bai iya arabiya ba ai zai iya rubuta da boko ya rubuta translation din yadda zai iya karantawa har ya haddace ka haddace labaran duniya ma balantana kuma tahiyya ba karanta tahiyya bayyane ana karanta ta ne wa alaikum salam
madam yaya dogaran wanda kuma suka tsauka ta tahiyya yadda idan
zai zo a cikin sujudu sahawi zai zo a cikin babi na sujudu sahawi idan mutum bai yi tahiyya ba a zaman farko saboda ya manta menene hukuncinsa annabi sunnata a yi wannan sujudu sahawi din a gashi abin farilla ne tare da haka yace mime sujudu sahawi ka fahimta da kyau kar ka dauka cewa sai in sunna ne aka bari ake yin sujudu sahawi farilla ma ana yin sujudu sahawi akwai bambanci kuma tsakanin farilla da rukuni rukuni shine sujuda ba ta tsakankare sai ka yi shi dole ka fahimta ku abinda ke rikitar da dama shine wato bambanci tsakanin rukuni da me farilla wa an fadala ibn ubayd radiyallahu anhu an karbo hadisi daga fadala ibn ubayd ibn nafid ibn qais ana yi masa alkuniya Abu Muhammad al-Ansari ka san ita alkuniya sunna ce a ce maka baban wane ko da baka da aure kuwa kana kwanan shago ka ce sunanka Abu Ammar shikenan mu rinka kiranka Abu Ammar ga Aisha ana ce mata Ummu Abdullahi ko bata haihuwa ba aka yi jingina mata Abdullahi dan yayarta Asma'u binti Abi Bakar Siddiq da haka alkuniya abu ne mai muhimmanci a wurin Larabawa kuma yana daga cikin ladabi na sunna wato idan mutum ko kana ganin girmansa ka ambaci sunansa ga sai da sai in ka san ɗansa sai ka ce masa Abu Fulan wannan yana daga cikin abinda salaf magabata suke girmama junansu da shi sai ka ji sun cewa Malik ibn Anas wannan sai ya Malik sai ya Aba Abdullahi ya Aba Abdullahi ya baban Abdullahi duk haka suke Hasan al-Basri sai ya Aba Sa'id wana ce ya Aba Abdurrahman haka zaka ji suna kiran junansu an fahimta ku وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال فضالة بن عبيد يتي
وانا بيكو بارغاكي واتو زي كيلا نيفا سوسي تكوه مينا كراتول لانا نيفو سبودا انت زاجي ريكي نمكو انا اوكو كما لوكي تيري دا من تبجي اوان كراتو سيوا جيروا واتو اينشين باين لمن ينا جيروا اباين لمن an ce wato bai tabbata ba sai in akwai uzuri ma'ana in sautin liman baya kai wato sai wani ya daga murya sai jiyar da wani to akwai wani masallaci an yi haka din wato sai da ba a jiyarwa sai in sautin liman baya kaiwa to sai shi mai gina masallaci wanda ya gina masallacin ya tashi yace shi ba za a yi masa wannan ba a cikin masallacinsa yayi fada yayi hayaniya da sauransu to menene hukuncin mutumin da ya gina masallacinsa kuma ya zo ya irin wannan farko abin da ya kamata mutane su sani dukkan wanda ya gina masallaci masallaci din nan daga lokacin da ka gina shi ya zama ba naka ba ya zama na al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam gaba dayan su saboda kasancewarsa ma ba naka ba shi yasa koda ka mutu ba a sanya masallaci cikin gado, a ce araba ya zama nawa ne ko ya zama na wance ko ya zama na suwa ne, ya riga ya zama na dukkan al'ummar musulmai, suna da ikon rayar da shi. Kai baka isa ba a lokacin nan ka hana wani zuwa cikin masallaci ko ka karo wani daga masallaci don ba naka bane ba. Dan haka ma yana daga cikin gatan da ya kamata kai wa masallaci lokacin da ka gina shi, ka ware shi wurin shi daban sabanin cikin gidanka, kuma ka samu waɗansu mutane da kai da imanin su da takawarsu, ka zama kai ma memba ne, ka haɗu kai da su ku zanto waɗansu jami'an kula da wannan masallaci, ta yadda komai za a rinka yi shawara, saboda al'amuran musulmai kamar yadda Allah ya ce wa amruhum shura bainakum, al'amuran musulmai suna gudanar da su ne bisa ga shawara a tsakanin su da juna. An fahimta da kyau ko? To wannan shi ne ya kamata a yi. Amma mutum ya zo ya gina masallaci dan ya gina kuma an yi wani abu wanda shi yake ganin bai masa ba, ko kuskure mutane suka yi, bai halatta ba ka zo ka tashi kana musu surutu, idan ka haka sai ka rushe duk ladan da kai a baya, duk aikin da ka gina sai ka rushe ladanka. Amma idan mas'ala ta faru ta addini, to kuma ba kyale ba za a yi wannan ya faɗi ra'ayinsa wannan ya faɗi ra'ayinsa ba, sai a bar limamin masallaci da taimakon waɗansu malamai su tattauna su warware matsalolin a tsakaninsu ta fuskar ilimi ba ta fuskar rigima ba. Ai a cikin harkar addini ba a ba hamata iska, kuma ba a cewa tashi ka fita ka ba mu waje, a cikin harkar addini kawai abinda ake cewa menene dalilin ka sai ka kawo sai a ce to mun ji naka, kai kuma menene naka sai ka kawo sai a ce to mun ji naka, dalilin da yafi karfi shikenan sai a aiki da shi. Wannan ka'idar addinin musulunci kenan. Da haka bawan Allah da ya zanto yayi haka kamata ya yi istighfari tsakaninsa da Allah, ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala bisa ga cewa abin nan da ya yi na gorantawa waɗansu zama a cikin masallacinsa, ko ya fitar da su don sun bada wata fatawa da shi yake ganin ba ta yi masa ba, wannan ko alama bai dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba. Kuma hukuncin da ya shafi jiyarwa, wannan mun sha yin magana akai, tabbataccen abu ne a sunna, ba a jiyarwa sai in sautin liman baya kaiwa. Idan sautin liman baya kaiwa ya halatta a jiyar, ba mutum ɗaya ba ko biyu ne ko uku ne ma suka jiyar a lokacin babu laifi. An fahimta ko? Wannan shine abin da yake tabbatacce da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya guri. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته. أنكروا حديثي دغ فضالة ابن عبيد من تيتيني ابن عبيد ابن نافذ ابن قيد انا كيرانسا ابو انا مثال كنيا ابو محمد الانصاري الاوسي ان قبيل الاوس. فضالة ابن عبيد كي تيوا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته. Annabi sai da mun tabbata gare shi ya ji wani mutum yana yin addu'a a cikin sallarsa, walam yahmadillaha bai godiya ga Allah ba, walam yusalli ala annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi salati ga annabi ba, fa qala sai yace ajila hadha, kai wannan yayi gaggawa da yawa. Thumma da'ahu, sannan sai manzon Allah ya kira shi, fa qala yace idza salla ahadukum falyabda bi tahmid rabbihi wasna'i alayhi, yayin da ɗaya daga cikin ku yayi sallah to ya fara da yin godiya ga Allah da kuma yabansa, summa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wa sallam, sannan kuma ya salati ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, summa yad'u bima sha'a, sannan ya addu'a da abin da ya so. An gane ku? Wato kamar wannan mutum da ya zauna zaman tahiyya, a makon ya karanta tahiyya wadda ta koshi godiya ga Allah da yabo ga Allah, at-tahiyyatu lillahi as-salawatu wat-tayyibat, ai makon yayi wannan bai ba, idan an kammala tahiyya kuma akwai salatin annabi, ai makon yayi wannan duk bai ba, sai kawai ya fara da addu'o'i da ake yi wanda suke biyo bayan salatin annabi, wanda bayanin su zai zo nan gaba. Bayan ka karanta tahiyya a ɗaya daga cikin lafuzan da muka yi, to kuma za ka yi salati ga annabi a ɗaya daga cikin lafuzan da zai zo nan gaba shi ma kuma. An fahimta ko? To daga nan kuma sai ka yi addu'a tabbatacciya daga annabi, shi ma a ɗaya daga cikin lafuzan da annabi ya koyar na idan ka tashi yin addu'a ka yi, su ma bayanin su zai zo nan gaba. To shi wannan mutum da ya tashi bai karanta tahiyya ba, bai yi salati, sai yayi wannan gaba daya, mai yawa saboda ya jahilci hukuncin a cikin addini. Sai annabi ce lalle wannan yayi gaggawa da yawa, abinda za ka yi shi ne nan gaba idan ka zo sallah ka gode wa Allah, ka yi salati ga annabi, sannan ka yi mai, sannan ka yi addu'a. An bayyana ku? Sun mai da ku bi mata, sannan ya addu'a da irin abin da ya so na dangin addu'a. Shi wannan salati da mutum zai yi a cikin sallah, yayin da ya karanta tahiyya zai yi salati din nan, hukuncin yin salati shi ma wajibi ne, saboda annabi ya yi umarni da kalmar kulu, wanda bayani zai zo nan gaba. Da wannan ne malamai duk suka da yawa daga cikin malamai suka tabbatar da haka, musamman Imam Shafi'i, cewa salatin annabi a cikin tahiyya ta farko da tahiyya ta biyu duk wajibi ne sai mutum yayi. Akwai malaman da suka tsaya cewa sai a tahiyya ta karshe ne idan sallah ana martaba tahiyya biyu, amma mafi ingancin magana da tahiyya ta farko da tahiyya ta biyu ko ce sai ka mata salatin ta. Hasali ma cikan tahiyya ba ta zama ta cika sai in ka hada ta da salati a ciki, sannan tahiyya ta cika. Kamar yadda Imam Shafi'i ya tabbatar, kamar yadda Imam Ibn Qayyim ya tabbatar a cikin littafin sa Jala'ul Afham fi Salati ala Sayyidil Anam. Wa Nabi Mas'ud radiyallahu anhu, an karbo hadisi daga Abu Mas'ud al-Ansari, sunansa shine Uqba ibn Amr ibn Thalaba al-Ansari. Abu Mas'ud al-Ansari kale yace, kala Bashir ibn Sa'ad, Bashir ibn Sa'ad yace, ya Rasulullah, amarana Allah an nusalli alayka, Allah ya mana umarni mu yi maka salati. Da yake inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alayhi. Wannan shine umarnin, ku yi masa salati, wa sallimu taslima, kuma ku sallama mata. Allah ya yi umarni mu yi maka salati, fa kayfa nusalli 'alayka, ta yaya zamu yi maka salati? Wato wannan ke nuna ladabin sahabbai, sun san menene ma'anan kalmar salati, kuma suna da larabcin da in sun ga dama za su iya kera salatin da suka so, mai tsawo ko tsakatsakiya ko gajere, amma sun san ibada ba a yin ta da ka sai an ji ta daga taskar annabta. Sai suka ce kaifa nusalli alayka, yaya za mu yi maka salati? Wato haza su'alun anil kayfiyya kina, kayfiyyar yadda ake salati suke tambaya. Kaifa nusalli alayka, fasakata, sai annabi ya shiru, thumma qala, sannan sai ya ce kulu, shi ma sai da aka yi masa wahayi, wama yanzu ku anar hawa in huwa illa wahayin yuha, nabiyyun bi ghayril wahyi la yatasarrafu, qulu, ku ce allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim, wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Yace wannan shi za ku faɗa in kun tashi yin salati, wassalamu kama alimtum, ita ku sallama kamar yadda kuka riga kuka sani. Wannan yanzu ne ya koya musu sallama tun da ta kenan, wassalamu kama alimtum, sallama kuma yadda kuka riga kuka sani, haka za ku yi. Amma salati ga lafazin da za ku yi. Wannan hadisi rawahu Muslim, Imam Muslim ne ya ruwaito, wa zal ibn Khuzaimah fihi, fa kayfa nusalli alayk idza nahnu sallayna alayka fi salatina, ta yaya za mu yi maka salati idan mun so mu yi maka salati din a cikin sallah. Wato ku gane akwai bambanci tsakanin yin salati cikin sallah da yin salati wajen sallah. Yanzu a wajen sallah, da zaran na ce annabi Muhammad, sai ku ce me? Sallallahu alaihi, yanzu kun yi wa annabi salati. Amma idan ka zo cikin sallah ba za ka ce ba sallallahu alaihi wasallam, dole ka faɗi lafazin da annabi ya koyar, qulu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim, ba shi ba duk lafazin da kai salatin ka bai ba. Kun fahimta da kyau? A wajen sallah ko kayi shi ko kuma kai wani daban, dan idan na ambatan annabi ne, dan annabi ce duk lokacin da aka ambace shi mai masa salati, yace albakhilu man zikirtu indahu falam yusalli alayya, marowaci shine wanda aka ambace ne bai masa salati ba. Wato ya zama lalle lokacin da duk aka ambace sunan annabi kai masa salati sallallahu alaihi wasallam, to lokacin ba sai ka karanta allahumma salli ala muhammad wa ala zuwa karshe ba, dan idan haka ne ya so nawa zamu yi ta karanta cewa manzon Allah yace, manzon Allah yace, in aka ce kowa sai ya karanta wannan dogon salatin kaga akwai haraj. To a lokacin nan sallallahu alaihi wasallam ya wadatar, amma a cikin sallah dole ka karanta wancan lafazin. Kun fahimta ko? Kuma waɗansu malaman koda a wajen sallah sukan ce to koda za ka yi shi takaitacce dan kasancewar a wajen sallah ne ba ka yi wancan dogon ba, to lalle ne ka yi salatin ka shigar da ahalin gidansa, saboda ga ka'idar salatin da annabi ya koyar, ana yi masa salati ana yi wa ahalul bait salati, allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad, to koda a wajen sallah ne idan muka ce annabi muhammad sai ka ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wato ka shigar da ahalinsa kenan kamar yadda ya koyar. An fahimta da kyau ko? To wannan kenan, wato lalle a cikin sallah abin da ya kamata mutum ya yi kenan. To a nan gurin kuma ku dan bani kuma hanzari haka, in karanto mana lafuzzan da ke nuna salatin annabi, dan ku ji ku sani salatin da annabi ya koyar kenan. Duk wanda ya yi wa annabi salati da wani lafazi da ba wannan ba, to ya yi da lafazin da ba shi ne annabin ya koyar ba. Duk wanda ya yi da wani lafazi da ba wannan ba daga cikin waɗanda za mu karanto ɗin nan yanzu, to ya yi da wani lafazi da ba wanda ba shi annabi ya koyar ba. Daga cikin lafazin da annabi ya koyar ga su kamar haka: farko, allahumma salli ala muhammad wa ala ahli baitihi وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد وهذا كان يدعو به هو نفسه صلى الله عليه وسلم النبي ده كان يكسنت هنا يوا كان صلاتي ده wannan lafazin shi da kansa yawa kansa salati da wannan lafazin wannan riwaya Imam Ahmad kenan da Imam Tahawi bi sanadin sahihin kuma hadisin yana cikin Bukhari da Muslim in banda kalmar ahli baiti nabiyu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid kun ji nabiyu kenan ko bambancin lafazan ba su da yawa na uku Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wato ta akwai kalmar ala nan ko babu kalmar ala sai dai ali Ibrahim kawai na hudu Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد نبي اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم نشد اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد نبكو نكرشي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد waɗannan lafazza guda bakwai dukkansu tabbatattu ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam inda zaka haddace daya kai taiwa annabi salati da shi cikin sallolinka na farilla da nafila baka iya kowanne ba sai shi sallar ka tayi in ka iya biyo kai daya wata rana kai wani yayi in ka haddace duka kuma to ya zanto nurun ala nur haske bisa ka haske kenan an fahimta ku saboda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su da tabi'ai suna kwadayi lokacin da duk suka ji wani aiki da annabi ya koyar ba wai su haddace ne himmarsu ba ya zanto sun taba yin aiki da shi a rayuwarsu akwai malamai muhaddisuna na da irin su Yahya ibn Ma'in irin su Imam al-Bukhari irin su Imam Muslim irin su Imam ad-Darqutni manyan malaman hadisi na da irin su Imam Malik ibn Anas wanda idan suka je wata makaranta suka koyo hadisi idan suka dawo gida sai su zauna a ce ba za ka sake fita karatu ba ya ce a sai na duba na ga kowane hadisi da na koyo na taɓa yin aiki da shi kafin in sake fita sai su zauna kowane eh wannan na taɓa yin aiki da shi wannan mun taɓa yin aiki da shi wannan na taɓa yin aiki da shi wannan mun taɓa yin aiki da shi ba daga cikin sahabbai akwai wanda sun karanta komai sun ga duk abin da annabi ya koyar sun taɓa yin aiki da shi amma talakawa ne ba su taɓa yin zakka ba sai suka shiga neman kuɗi ba dan su tara dukiya a ce musu masu kuɗi ba dan su ma su taɓa fitar da zakka kafin su mutu suka ce kunna natahamalu min ajli sadaqati mun kasance har da koyi muke yi dan mu samu kuɗin da za a ce mu ma dai mun taɓa fitar da zakka to aikin kenan duk inda ka karanta wani babi ka duba hadisan ka ka taɓa yin aiki da su ko baka taɓa yi ba wannan shine zakkar ilimi kuma wannan shi ke sa ilimi ya tabbata duk abinda ka rike ka gaina nan daren bai abin nan ba wa alaikum salam wa rahmatullahi da haka kaga wannan sune sigal lafazan duk wani salati da ba wannan ba kamar misali akwai salatin da ake koyarwa a kasar Hausa salatin tunajjiya ko ba daga annabi yake ba haka kuma akwai salatin da ake koyarwa salatul fati ko shi ma ba daga annabi yake ba duk waɗannan na waɗanda suka kirkiro su ne ba annabi ne koyar da su ba salatin da annabi ya koyar da bakin sa da sahabbai suka ce kaifa nusalli alayka sai ce kulu kaga fi'il al-amr ne ko Allahumma salli ala Muhammadin wa har zuwa ƙarshe kamar yadda muka karanto su duk wanda yake so yawa annabi salati cikin sallah cikin menene wannan ya kamata yi kuma kar ku manta ko da a wajen sallah da muka ce ka'i da wata siga daban muna nufin idan wanda yake yawan maimaituwa ne a baki a wurin majalisin ilimi ana karanta hadisi da an jima a ce annabi Muhammad zaka ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma idan salati ne da aka shar'anta yin su a wani lokaci kamar misali bayan an kammala kiran sallah kaga ai zaka yi abin nan sunnoni guda biyar Ibn al-Qayyim yace mai jin kiran sallah lalle ya tsaya ya ga cewa yayi su sunna ta farko yayin da mai kiran sallah ke kiran sallah ka rinka maimaita abin da yake faɗa sai dai wajen hayya ala salat da hayya ala fara nan sai ka ce la hawla wala quwwata illa billah sunna ta biyu idan ya je karshe ana zuwa karshe farkon abin da zaka fara yi shine salati to lokacin nan zaka yi salati ga annabi ga irin wannan salatin Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim har zuwa karshe abu na uku da zai biyo baya Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma wa salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal fadila wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Wani bawan Allah jiya ya fadakar da ni kan maganar Allah subhanahu wa ta'ala cewa shekaran jiya ne da safe ko jiya da safe lokacin da nake karatu a form 1 lecture da nayi na karasa innaka la tukul bil mi'ad, in ya tabbata na karasa wannan kalmar to kuskure ne wannan wajen wannan alladhi wa'adta ana ake tsayawa warzuquna shafa'atahu wannan da'ifi ne innaka la tukul bil mi'ad wannan da'ifi ne haka qarin wa darajatir rafi'a wannan duk da'ifi ne. Ina jin a karatun baya ma mun yi wannan to ka san kuskuren baki kuma ka iya zuwa ka faɗa ba amma bakin ka kuma ya tsubuce tsubul da baka ji wannan. To wannan ka roƙon wa annabi wasila kenan, wasila da ka roƙon wa annabi yace gida ne a cikin aljanna na mutum daya bai dace ba sai da mutum daya ina fatan in zama ni ne shi, wato annabi na fatan ya zama shi ne shi. Wannan sunna ta uku kenan. Sunna ta hudu bayan kai wannan sai ka ce raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wa nabiyya, wannan kaga sunna ta hudu kenan. Sunna ta biyar sai ka daga hannu kai addu'a ka roƙon wa kanka duk alkhairi ka kuma nema a tsare ka daga dukkan sharri ko kai wa kanka ko kai wa iyayenka ko dukkan ƴan uwa musulmi. Wannan sunnoni guda biyar duk mai kiran sallah bai kamata ya sakaci da su ba. To kaga lokacin da zaka yi salati da annabi bayan kiran sallah shi ma zaka yi ne da irin wannan lafazin da annabi ya koyar, da sauran wurare da aka ce ayi salati ga annabi duk zaka yi ne irin wannan, amma salatin da yake yawan maimaituwa a baki dan zanan mu ce kana rasulullah zaka ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba sai ka karanta wancan ba bai zama wajibi ba a lokacin nan. An fahimta da kyau? Wannan shine bayanin da nake so in yi mana yanzu kenan. In mun zauna mun bayani irin zaman da zamu yi, za mutum zai dora hannun dama akan gwiwar dama, hannun hagu akan gwiwar hagu, yayin da yazo yin tahiya kuma ga tsarin da muka yi bayani jiya ne yadda zai mai dan yatsansa irin tsarin da ya kamata ya musu, bayan nan sai ya tahiya a ɗaya daga cikin tahiyar da muka karanta yau, bayan ya kammala tahiya sai ya salati ga annabi a ɗaya daga cikin lafuzzan salatin da annabi ya koyar din. An fahimta ko? To bayan ya yi wannan fa annabi ya faɗa a hadisin baya cewa sai ya zaɓa abin da ya so ya yi daga cikin mai addu'a. To wannan addu'o'in su ne ga waɗansu kuma daga cikinsu yanzu za mu karanta cikin littafin da muke ciki ɗin. Bai inganta ba. Kuma tun da nake wannan ne kaɗai inganta, kaga ai ba sai na kawo maka sauran wanda ba su inganta ba, suna da yawa. Tun da dai ka ji duk abin da muka karanta a ciki akwai wannan kalmar shi kenan. A magana ta kariya. Wa Abi Hurairah ta radiyallahu anhu kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idza tashahhada ahadukum falyasta'iz billahi min arba'in. Idza tashahhada ahadukum falyasta'iz billahi min arba'in. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan ɗaya daga cikin ku yayi tahiyya falyasta'iz billahi min arba'in, to zai nemi tsarin Allah daga al'amurra guda hudu. Wannan al'amurra guda hudu ga sunan zai bayyana su. Yaqulu yace Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam, ya Allah ina neman kiyayewarka, ina neman tsarin ka daga azabar jahannama. Wa min azabil qabri, ina neman tsarin ka daga azaban qabri. Wa min fitnatil mahya wal mamati, ina neman tsarin ka daga fitinan rayuwa da kuma fitinar mutuwa. Fitinan rayuwa shine mutum ya rayu kan saban Allah, kan bijire ma Allah, ya zama fitinan rayuwa kenan. Fitinan mutuwa kuma mummunan cikawa ko kuma azaban qabri din kamar yadda malamai suka ce. Wa min fitnatil masihi dajjal, haka ina neman tsarin ka daga fitinan masihu dajjal. Waɗannan al'amura guda hudu yayin da annabi ya kammala karatun tahiyya ya yi salati kafin ya sallama sai ya nemi tsari daga waɗannan al'amura guda hudu. An fahimta ku? To wannan ke nuna mana kaskantar da kai wajen annabi sallallahu alaihi wasallam, domin ya san Allah riga masa alƙawarin shine farkon mai shiga aljanna, amma tare da haka bai gajiya ba, yana neman tsari wajen Allah ya kare shi daga mai azabar jahannama. Ai ya san ba zai shiga ba, Allah ya alƙawarta masa kuma ya san alƙawarin Allah gaskiya ne. Amma dan ita kanta addu'a din nan ibada ce mai zaman kanta, kuma ya sani ai baya nan dujal zai zo, tunda shi ya bada labarin zuwan dujal, kuma ɗaya ne daga cikin manyan alamomin tashin kiyama wanda shi lokacin baya nan, amma tare da haka yana neman a kare shi fitinar dujal. Kuma azaban kabari ya san ai ba za ta kama shi ba, amma tare da haka yana neman tsarin wannan fitinan mutuwa da fitinan rayuwa, duk wannan ya san ya amintu ga barin waɗannan. Asali ma ya amintar da waɗansu maballanta na kansa, yace Abubakar fil janna wa Umar fil janna Usman fil janna Ali fil janna Sa'd bin Abi Waqqas fil janna Abdurrahman bin Auf fil janna Talha bin Ubaydillah fil janna Sa'd bin Abdullah bin Zaid fil janna, har yake da mutum goma duk yace yan aljanna ne. To shi kuma fa farkon kidan su ke nan. ya bada shaida kan wani ma, amma tare da haka yake kaskantar da kai yana neman Allah ya kare shi daga waɗannan al'amura. Idan ya zanto annabi yana neman tsari daga waɗannan al'amura, ina ga musauran da kuma mutane kuma mu muka fashin tantar neman tsari daga waɗannan al'amura. Da haka wannan dai yana ɗaya daga cikin addu'o'in da ake yi lokacin da wato ainihin kafin ayi sallama kenan. Wani abi wa fi riwayati li muslim idza faraga ahadukum min at-tashahhud al-akhir. A riwayar Muslim yace annabi ya ce a faɗi wannan idan mutum ya kammala at-tahiyatu ta ƙarshe. Wato ku gane tahiyya ta farko da ta biyu kowace tana bukatan karatun tahiyya din, kuma tana bukatan karanta salatin annabi sallallahu alaihi wasallam. Kun fahimci wannan da kyau? Amma maganar yin addu'a kuwa ba a yin ta sai a tahiyya ta ƙarshe kafin mutum ya yi sallama ne, sannan zai wannan a addu'a din. Ɗaya daga cikin addu'o'in kuma ga ta mun karanta. Wa an Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu annahu qala li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam allimni du'an ad'u bihi fi salati. An karbo hadisi daga Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, wato shine Abdullah ibn Usman kenan. Sunan Abu Bakr Abdullah, sunan mahaifinsa Usman, wanda aka fi sani da sunan Abu Quhafa, wanda shine mafificin mutane ɗan banda annabawa da manzanni, shi Abu Bakr Siddiq. Abu Bakr Siddiq yace allimni du'an, yace da manzon Allah koya min wata addu'a, ad'u bihi fi salati, wanda zan rinka yin addu'a da ita cikin sallata. Yanzu dan Allah Abubakar bai iya larabci ba, bai san abin da ya kamata ya roka ba, ai yana da zaka'i da kaifin hankalin da ya san ya ga abin da ya kamata ya yi. An fahimta ku? Amma duk mai kaifin hankali to a bayan manzon Allah yake kuma, da haka yana gaban manzon Allah kuma shikenan, babu wani mai magana kuma. Da haka sai ya sallama. Wannan shine ake bukata mutum ya zanto mai tsabagen bin sunna. Baka da zaɓin ka sai abin da annabi ya ce, dan kai ba a yi maka wahayi. Da haka cikin maganganunka da ayyukanka ka iya yin kuskure, annabi kuwa ubangiji ya riga ya kare shi daga yin kuskure. Allimni du'an ad'u bihi fi salati, koya min addu'ar da zan rinka amfani da ta cikin sallah. Kala sai annabi ce, qul, ka ce, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katiran wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katiran, ya Allah lalle ni na zalunci kaina zalunci mai yawa. Wala yaghfiru dhunuba illa anta, babu mai gafarta zunubi kuwa sai kai. Faghfir li maghfiratan min indika, kai mun gafara wata gafara ta musamman daga gare ka. Warhamni, ka ji kaina innaka antal ghafurur rahim, lalle kai mai gafara ne ko mai jin kai ne. Annabi ce ka rinka yin wannan,
sannan ya miƙe. Maraki ne idan ya gama raka'a ta farko kafin ya tashi ta biyu, sai ya daidaita a zaune sannan ya miƙe. Ko in ya gama raka'a ta uku kafin ya tashi ta hudu, sai ya daidaita a zaune sa'annan ya miƙe tsaye. Zaman da ake kiransa da suna jilsatul istiraha, jilsatul istiraha. Wannan hadisi riwayar Bukhari kenan. Yau kuma za mu tashi kan hadisin Anas dan Malik, ko Allah ya kare yadda a gare shi. Wa an Anas radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا. أنكرتو حديثي دقى أنس بن مالك يتي للي من زن الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا ياي القنوت أتكن صلى حرطة ومتعطية يدعو على أحياء من الأرض ينايل الدعاء بعد الركوع باين الركوع باين ياتقو دقى ركوع كافن يتفي زوى سجودا يدعو على أحياء من الأرض yana yin addu'a mummuna bisa ga waɗansu ƙabilu na Larabawa. Wannan alƙanun ya yi shi ne a cikin dukkanin salloli na farilla guda biyar da ake yi a yi, kuma ya yi shi ne bayan ya ɗago daga ruku'i kafin ya tafi zuwa ga sujuda. Kuma dalilin yinsa yana yi ne bisa ga waɗansu ƙabilu na Larabawa waɗanda suka yi ta'addanci ga waɗansu sahabbai. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki waɗansu sahabbai wata muhimma ta su, sai waɗansu ƙabilun Laraba suka tare su a hanya, suka ce dama muna neman ku, ba ku ne wanda kuka yi imani da manzon nan ba. Suka ce ku ji tsoron Allah ku kiyaye mu, mu ba abin da ya shafe mu da ku ba, a turo mu yaƙar ku ba, aikin da aka tura mu daban suka ki, sai da suka kashe su. Sai annabi ya zo kullum ya sa su cikin alƙanutu tsawon wata ɗaya, yana yin alƙanutu a kansu, yana tsitsi ne musu sallallahu alaihi wasallam. Anas dan Malik yake sun mataraka hu, sannan daga baya sai ya daina wannan alƙanutu. Wannan hadisi muttafaqun alayhi, Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka ruwaito shi, wato asalin hadisin yana cikin Bukhari yana cikin Muslim, sai dai lafazin da ke nan wanda malam ya kawo mana a wannan littafin riwayar Imam an-Nasa'i ne da Ibn Hibban da Ahmad Ibn Hanbal. An gane ko? Wali Ahmad wa Dar-Qutni nahwu, akwai hadisi a cikin Musnad na Imam Ahmad da kuma littafin al-Imam ad-Dar-Qutni nahwu kwatankwacin wannan min wajhin akhar, ta wata hanyar daban ba ta hanyar sanadin da waɗancan suka rawaito hadisin ba. Wazada, a ƙarshen wannan riwaya ta Ahmad da Dar-Qutni an yi ƙarin cewa wa amma fi subhi fa lam yazal yaqnutu hatta faraqa ad-dunya, wa amma fi subhi, amma game da sallar asubahi kuwa fa lam yazal yaqnutu, annabi bai guje ba yana yin al-qanut a cikin ta hatta faraqa ad-dunya, har ya bar duniya, a riwayar Imam Ahmad da riwayar Imam Dar-Qutni. Haka kuma Imam al-Baihaqi ma ya ruwaito wannan a cikin sunan dinsa. Haka al-Imam al-Hazmi cikin littafin al-i'tibar fi an-nasikh wal-mansukh min al-athar da su ruwaito wannan hadisi. To amma wannan hadisin dhaifi ne, saboda a cikin sanadin sa akwai mutumin da ake kira Abu Ja'far al-Razi, wanda sunansa shine wato Isa ibn Mahan, wanda malaman hadisi suka ce huwa sayyibul hibsi, baya haddace abu yadda yake, in yi sai ya ƙara ko ya rage. Mutumin da yake da irin wannan matsayi baya bayar da hadisin annabi a karɓa. Kun fahimta da kyau? Kun ga wannan shine madogaran waɗanda suke yin al-qanuti a sallan asubahi, madogaran su wannan hadisin, hadisin kuma dhaifi ne. Kun gane da kyau? Wa anhu radiyallahu anhu, haka an karɓo hadisi daga Anas bin Malik, Allah ya kare da a gare shi. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. يتي النبي صلى الله عليه وسلم تثبت قريش يا كسن تبايا ين القنوت سيفا إذن زي الدعاء تاء الخير قوات أنسمتاني كو إن زي ممونا الدعاء قوات أنسمتاني إلا إذا دعا لقوم الدعاء الخير تنم دعا في تأدي دلام لقوم أو على قوم وتؤدى وتسك بدا الخير بكنا دعاتي تؤدي دا حرف على أم غانكو إذا متيت دعوت لك ما يمكى الدعاء تدري دعوت عليك ما أنا نزيني مكى من منا الدعاء كنا وتكاك من بنج الله ربتي كنا إذا متن ين بيسان كاي بنج الله ربتي بس يك دي كنا نفهم الخير يسك فدا مجن دم تداشي ما to annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai da wannan al-amadayan al-qanut, wato lokacin da ya so yiwa mutane alkhairi sai musu tsat cin al-qanut, ya musu addu'a al-fata al-khairi, kamar da wato addu'a ta al-khairi ga wadansu daga cikin sahabbai dake Makka sun so su hijira, ba su hijira ba saboda su talakawa ne, masu rauni ne, ba su da karfi ko dabaran da za su iya fita daga Makka, sai annabi ya yi musu addu'a ta al-khairi yana son su cin al-qanut. Allahumma anzil walida bin Allahumma anzil walida bin al-walid Allahumma anzil hikam bin waye Allahumma kaza, yayi ta addu'a daga karshe kuma sai mummunan addu'a ga Quraishawa. Allahumma shaddid wata'ataka ala Mudar, ya Allah tsananta damkarka akan kabilan Mudar wanda suka kafirce mu. Allahumma ja'alha alaihim sinin katini Yusuf, ya Allah jarrabe su da shekaru na fari irin wanda ka jarrabe mutane a lokacin annabi Yusuf. Wanda yayi al-qanut kenan ko? Wannan shine al-qanut, yakan yi wannan al-qanut ne bayan ruku. Wani na yin tambaya na cewa akwai wata baiwar Allah wadda ita al'adanta shine jinin al'ada baya zo mata lokacin da suke shayarwa, don haka lokacin da suka rabu da mijinta sai ta je gida sai ta zauna tsawon wata uku, sai ta ɗauka cewa wata uku nan ta yi idda, da haka sai ta yi aure kuma har suka haihu da miji. To daga baya kuma sai aka gane cewa a'a, ai iddar ta bata yi ba, to yanzu ya za a yi a gyara. Gaskiyar al'amari shine matukar mace tana yin jinin al'ada, jini bai yanke mata ba, kawai yana jinkirin zuwa ne sakamakon shayarwa, dole ne ta jira har ta kammala shayarwa ta fara al'ada ta yi jini uku, sannan za a kirga cewa ta gama idda. Ko da haka zai bayi zuwa ga ta yi shekara biyu, wajibi sai ta yi haka, ko za ta yi shekara uku, matukar dai jini bai daina zuwa ba, yana zuwa mata, don ka'ida shi ne mata waɗanda suke jinin al'ada Allah ya riga ya tsara wato jini da shi za su kirga al'adarsu wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qur'a da shi za su kirga iddarsu waɗanda kuwa ba su fara al'ada ba dan kasancewa su yara ko sun daina dan kasancewa su sun tsufa to wannan sune za su yi amfani da watanni wallahi ya isna min al-mahid min nisa'ikum in irtabtum fa'iddatuhunna thalathatu ashhur wallahi lam yahidna wato kenan waɗanda suke yara ba su fara ba da waɗanda sun daina saboda tsufa wannan in an sake su idda su shine wata uku kaga kenan an ware kowanne nasu daban in mutum ya zina bice kuma idda su shine ta haihuwa ulatul ahmali ajalunna an yaba ana hamlahunna idan an sake mace tana da juna biyu to ba ta kada da idda sai ranar ta haihu ko kuma yin abin da ke cikin ta ya fita ko da ta hanyar fari ne da zaran an sake mace yau da safi misali karfe 9 karfe 12 na ranar sai ta haihu ta riga ta gama idda ko da la'asar ta yi bari shikenan ta riga ta gama idda an fahimta ku to amma wanda take wannan ba yadda za a yi mace ta yi idda da watanni tunda jinin al'ada ba wai ya daina zuwa bane ba kawai ya samu jinkirin zuwa ne saboda wani sababi a irin wannan hali dole ta jira ya zo sannan ta yi abinda to sai ta zo ta yi ta cikin da watanni uku bisa ga kuskure da jahilci irin nata kuma shi ma bisa ga rashin bincike namijin da zai aure din ai za ka aure mace wanda take kuma ba za ta taɓa yin aure wajibi ne ka tabbatar in ta fita daga cikin idda ka samu bayani da kake daga bangaren ta fitar da cikin idda ya ce ta fitar da cikin idda sai maka bayani tunda ka san akwai jahilcin hukunta hukunta irin wannan to yanzu wannan an riga an kwaba a haka yanzu matsala shi ne yaya za a samu mafita bayan ya riga ya aure mace kenan tana cikin idda ba ta riga cikin idda ba kuma har sun hayayyafa wannan auren da suka yi yayin da aka riga aka fahimci cewa ana cikin idda ne aka yi in fasakan nikahu tilqa'iyyan shi auren ya lalace shi da kansa ba bukatan wai saki ba sai an ce sake ta ba auren ya mutu saura da ni saduwar da suka yi ba a kirga ta a matsayin zina tunda shubha tana hana kai jefi mutum da cewa zina ne ƴaƴan da aka haifa ko sun kai goma ko ba ke goma ne shi wannan shi ne mahaifinsu da ka'ida zai shiga da su za su shiga da shi ba ke goma ne mutum da shubha ce yanzu abin da ya rage shi ne sai ta fita sai ta je ta yi wannan idda ta waɗancan sakin da aka yi mata ta hanyar jini guda uku idan ta riga ta gama wannan to shikenan sai ta dawo sai a zo a mayar da aure ta zama matarsa wannan shine kawai abin da za a yi ka duba cikin littafin bidayatul mujtahid wa nihayatul muktasib eh ah gabari sai ta zo ta yi wannan bayani yanzu a ga mana wannan bayani a tun da za a sake sabon dana aure zai biya saraki mana wancan sarakin na farko ta riga ta ci halaliyanta duk da cewa shi buhane ta riga ta ci halaliyanta sai a sai ya zama abin zargi a nan gurin ba wanda zai iya ba da tabbacin cewa ya haƙuri ya kyale ta a cikin zauna a gidansa ta gama wannan waye zai lamince dan ya ije wa kansa zargi ya kyale ta ta je gidansu shi ne abin da ya fi dacewa da daidai wannan mai tambaya na cewa shin ya halatta mai sallar kasaru ya bari sai liman mai cika sallah ya isa raka'a biyu ta karshe kafin shi ya tashi ya koyi da shi wannan magana ce mafi launin magana cikin maganganun malamai akwai malaman da suka faɗi haka cikin magana amma maganar su ba ta da har ma waɗansu ma in sun tashi ba sa kai tota a matsayin saɓani ka'ida shi ne mai sallar kasaru idan ya zo ya bi mazauna gida sallah dole sai ya cika sallarsa yadda suke yi idan ya ci kadai sai ya kasarusa idan aka ce zo ka ja mu kai ne limaminmu nan ma sai ya raka'a biyu ya sallama su kuma su cika a bayansa amma matukar shi ne mamuto dole sai ya cika an tambayi Abdullahi dan Abbas cewa me yasa mazaunin gida ai mai kasaro idan ya sallaci kadai sai ya raka'a biyu idan ya bi mazauna gida sai ya cika sai ce tilka sunna ita wannan ita ce sunna idan sahabi ya ce wannan ita ce sunna yana nufin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka lalle ne idan mai kasoro ya bi mazauna gida dole ne sai ya cika sallar sa cikakkiya kuskure ne ya ce zai raka'a biyu wai ya jira har su gama zo na sai sallama sannan ya sallama ko ya kyale su riga shi da raka'a biyu yazo biyu su a raka'o'i biyun karshe ayi sallama ayi sallama, idan ya haka ya kuskure mutumin da zai yi wannan abaye ya istighfari lokaci ya riga ya wuce nan gaba dai ba zai sake wannan tafawa ba. Mutum dai lokacin da ya zanto matafiyi sallar jam'i ba wajibi bace a kansa, idan ya ga dama ya tsaya ya yi kasarunsa, idan ya ga dama ya je ya bi jam'i. Wajibcin bin jam'i yana faduwa kan mutumin da yake mai kasaru, kun gane ko, inda yana zaman gida ya zama dole ne ya bi jam'i ba wai zaɓi ba ne ba. Amma in ya yi tafiya da wajibci ya faɗi yanzu ganin dama ne je ya bi jam'i, to abin da ake tambaya menene mafi fifiko tsakanin shin ya yi sallarsa shi kadai ya fi dacewa ko ya je ya bi mazauna gida a yi jam'i tare da shi. Waɗansu malaman suka ce ya bi mazauna gida shi ya fi dacewa da shi saboda hadisin annabi da yake cewa sallar mutum cikin jam'i tana fifiko kan sallar mutum ɗaya da daraja har 27. To tunda ko annabi ya fayyace haka yanzu kaga ce idan ya sallaci kadai shi kadai ne, da haka babu wannan darajar da zai samu mafi kyau ya bi jam'i. Waɗansu malaman kuma suna ganin ayi kasarunsa, abin da ya zuciya ta fita zuwa garin shi ne ya je ya bi jam'i shi yake, duk da cewa ba wajibi bane a kansa. In masallaci ne sai zai zauna gida ya salla a gida shi kadai, in ya ci ba ziyado dai masallaci sai ya kayan sa, kamar yadda in ana ruwa haka sallan jam'i tana fadi a kan mutane. Ina jinka. To. Ai ba wani sabon abu da ka kara akan abin da ban ji abin da ka bayyana.
Na ji ka ce me tafiyan ya kamata ya gidan ne saboda hadisin da yazo akan cewa na da ilimin da shi da lokaci.
Eh.
Ya kuma in ya bar kasarin kuma sun da ita ma an faɗa ita da cewa
da ya bar kasarin abin da ya sun da yi ko ba sun da yi ba. Da hadisin wa? Da hadisin annabi ko? An tambayi Abdullahi dan Abbas me yasa mai kasar idan ya ci kadai sai raka'a idan ya bi jam'i ya cika, wannan ya nuna sahabbai sun san ana cikawa kuma suna cikawa. Sai ba da ansa da jami tilka sunna kike nan to na
ala ai bari ala ma
eh tabbas a ruwa sosai ruwan sama in ana ruwa wannan sallan jami'i ta fadi, amma yayi ba zai ana zuwa jami'i ba. Wanda ka ji kiran sallah shi mai kiran sallah ma kamata in ya zo ya hayya ala salat kare ya fada, sai dai ke sallo fi rihalikum shi ne sunna. Abdullahi dan Abbas limancin jam'i yake limancin juma'a ne zai yi, aka tashi juma'a ana ruwa sai kira wala dan yace idan kai kiran sallah ka ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah, kar ka ce hayya ala salat hayya ala salat, ka ce da su sallo fi buyutikum sallah gidan ku. Hadisin yana cikin sahih Bukhari. Ba ma yanzu idan ladan yayi wannan a cikin mutane ya sai da masabon abu, amma kaga hadisin yana cikin sahih Bukhari. Matukar ana tsala ruwa abinda zai ce kenan, duk da cewa Abdullahi dan Abbas ya fita sallar shi shi ne limamin, amma aka ce me yasa kai gashi ka fito kuma ka ce mutane su sana a gida, yace eh saboda sunnar annabi ce haka, ko ba na so in matsa mutane su shigo cikin tafi su jike. Duk hadisin yana cikin sahih Bukhari a cikin kitabul Juma'a.
Assalamu alaikum.
Na'am.
Ai
wannan maganar mun gama ta tsaro, ba mun kira cika sallah ba, ai maganar zai cika sallah dole sai ya cika ta gaba. Wannan yace yaya mutum zai idan ya samu ana hada sallan magariba da isha'i bai yi magariba ba, shin zai iya bin mai yin sallar isha'i? To yaya zai yi wajen sabawar rashin wajen sabawan abin nan adadin rak'o'i? Wannan tambaya ce mai muhimmanci. Kai ne ka zo masallaci sai ka samu sun gama sallan magariba isha'i za su yi suna yin jam'i saboda ba ana ruwan sama, kai ko baka yi magariba ba? To anan kana da zaɓi biyu, imma ka shiga wannan isha'in da niyyar nafila, kai nafila kake suna farilla idan an cika kai kuma ka tashi ka kawo magariban ka da isha'in ka daban a wannan lokacin ka kasa daga rudayi, imma kuma ka shiga ka bi su da niyyar magariba, to anan ne za a samu rikici dan za ka yi raka'a huɗu kai kuma za ka yi guda uku. Waɗansu malaman suka ce a irin wannan yanayi idan ka bi su, idan an yi raka'a ta uku za a miƙe a tafi ta hudu kai sai zaman ka. Ka jira ba za ka yi sallama ba, ka jira su har liman ya dawo ya zo ya zauna ya yi tahiya ya yi sallama, sannan sai kai sallama ka yi majaraba ɗin ka kai, sai kuma ka tafi kai isha'i ɗin ka kai kaɗai. Wannan magana ce mai ƙarfi cikin maganganun malamai, an fahimta ko? Wato waɗansu suka ce kai wancan, waɗansu suka ce kai wannan. Wa alaikum salam. Ka ɗauki himbara ka koma gefe guda ka yi sallar magariba, ka saba kuma hadisin annabi. Annabi ya ce idza uqimatis salatu fala salata illa al-maktuba, ba a san jama'a suna jami'i kai kuma koma gefe guda ka wata taka daban. In ka ga sallar ku ba iri ɗaya bace ba za ka bubbuce, sai dai ka bar masallacin ka je wani wuri. To kuma nan kuma in ka bar masallaci kuma za ka saba wa kuma wata sunnar daban. Ka'ida shine idan aka yi kiran sallah kana cikin masallaci kuma ba za ka fita ba. Abdullahi da Abu zai ga wani ayi kiran sallah daga masallaci ya fita, ku tuna kar ku tambaye ni banda wanda zai mai bai ta alwala, shi wannan ba komai ba alwala zai gyara dawo ba, a zai fita kawai ta farka ta wani wuri. Wannan ya saba wa sunna, yana ganin ta fita sai na za ka ba ayi kiran sallah sai zan tafi gida, sai amma haza faqad afa abul qasim, sai wannan ko shakka babu ya saba baban qasim. Da haka gana cikin masallaci dole ka bi wannan jami'i kenan. Dole ka bi wannan jami'i. Ba za ka koma gefe guda kai ta kai kadai. In kai ka taba al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum. Dan mai muku yadda da ke biki limamu. Wani aikin gare wanda bai wani wa. Wune bai wa ba ko jari a ce bai wa ba. Wani ka bambam cewa. A ko lokacin da kai za ka ji liman bai kwanta maka ba a rai dan ya maka laifi. Amma bai wa Allah laifi ba, amma kai bai kwanta ma a rai ba, to kike haka kike bin sallah.
Assalamu alaikum.
Na'am.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Kamar wajen misali idan ga kai inda yayi magariba babu sababi na ya aka jami'i ai jami'i na magariba ya yi haka. Amma bayan aka yi da sanar magariba a can sai yazo inda yazo kuma akwai sababi suna hada magariba da isha.
Shin anan zai fiye da fiye da ke yin tsallin a shaɗin
nan tare da su?
Mafi
tsanantan zai iya tafiya da shi ya shigo inda ga lalura, kuma shi ma ya fi san inda akwai lalura da ruwa, ya iya tafiya ya san isha'i nan tare da su.
Ya idan sun yi magariba su waɗannan, shi ya a unguwar su da ya taso ba a ruwan sama, sai zo nan unguwar can yayi magariba ya taso, ya zo nan unguwar sai tara ana tafka ruwan sama, kuma gashi za a hada magariba da isha'i, ya iya binsu su yi isha'i bayan an yi magariba? Ba zai iya binsu, dan ka'idar jam'i ba wai sai kai masa niyyar ta ba. Abin da yasa waɗansu malamai suka ba da fatawan cewa ba zai hada ba, suka ce shi jam'i sai kai masa niyyar sa, ka'idar jam'i ko ba a yi masa niyyar sa. Ko da kun shiga magariba ba hadiri ba komai, kun yi raka'a ta biyu kun yi ta uku sai gashi kuma hadiri ya taso, ana gama sai ku tafi da isha'i, duk da cewa kun gama ku shiga da niyyar jam'i ba, sai sababin ya faru daga baya, shikenan sai ka shiga da jam'i. Na'am. Dan kullum hukuncen shari'a abinda malami suke faɗa na usulul fiqh, al-hukmu yaduru ma al-illati wujudan wa adama, hukunci yana kai kawo ne idan an samu sababinsa, in sababi ya zo hukunci ya samu, in sababi kuma ya kau ba hukunci ya kau. Kaddara mun zo za mu yi sallar magariba, daidai lokacin da muke son mu fara sallar magariba hadiri ya hado, an kira sallah har ma muna sa ran ayi jami'i ma za mu yi, kafin mu gama sallar magariba mu yi sallama hadiri ya wuce gari ya wace, za mu kawo isha yanzu ba? Sababin ya kau, ba za mu kawo ta ba. Ina sababin? Babu sababi, ba za mu kawo ta ba. Saboda ne diga ba
da ba ba
saboda ne
akwai mota da yace za ka kawo haka ne mai da kawo
din nan
ga shi duk an fara ko da sabbin ya kawo din ari an fara za a yi shi gaban
da an riga an fara mai isha'i ko an riga an fara magariba
akwai ni isha'i kun magariba
idan kuna cikin isha'i kun gama magariba kuna cikin isha'i ruwa ya kau ba wani dalilin da zai hana ku karasa, tunda takbiratul ihram ta ko samu daman yin ta daidai lokacin da sababin yana nan, ba ku da iko rike sau biyar ku gama sallah, wannan ba ikon ku bane ba. Amma kun gama magariba kuna gamawa sau biyar kawai, ba ku riga ku fara ijai ba, ba ku da wani hujja kuma na ku ce za ku yi ta. Assalamu alaikum.
Kamar
ya san kiran sallah na biyu. Yana da asali, Kabiru bai.
Akwai so da yin jambi.
Liman ke ya ce shi ba zai hada sallah ba, shi ke zai ku hada ku, ko ka kadai za ka iya hada, ai ba ta aka yi dole sai jam'i bane ba. Ku sani duk sababban da ke sa a hada jam'i ba wai yana magana akan sai in kuna sallah da jama'a bane, ko ka kadai da sababin ya faru za ka yi, ko a gida, ko a gida. Wannan yake malam magana akan karatu sai karin jiya, magana akan karatu kan sai karin jiya kan cewa wai an taba yi wa annabi sihiri. Wani malami ya ce san wannan ba gaskiya bane, dan Allah ya ce wallahi ya tumka minan nar, inda yana nan da sai ka tambaye shi me ma'anar fasirin wallahi ya tumka minan nar. To amma rashin dadin zancen da baya nan, bisa ga dukkan tsammani shi ya fahimci fadin wallahi ya tumka minan nar, Allah zai baka kariya daga mutane, me yake nufi da wannan isma din da zai bai wa annabi? Shi ne sai ce sihiri ba zai same shi ba. A nan gurin sai mu ce to kuma ba za a je bishi da dutse ba ya same shi, da duk abin da ya faru na cewa halhalin da annabi ya sha kuma yake nan zaka riki, mutanen Taif sun fasa masa kai jini ya zuba har kasa, a filin Uhud an riga an fasa masa kai jini na zuba, yana cewa kayfa yufliu qaumun shaddu nabiyyahum huwa yad'uhum ila al-islam, wani kafir ya zuba mare shi hannun shi da zobe har sai da zoben ya lube a cikin kubatun annabi, aka zo aka cire duk yana zuba da jini, yar ka Fatima ta kona tabar ma ta dauki tokar ta sa a wurin sannan jini din zuwa, duk ga ababai da suka faru na tarihi. Ga bai hudu yadda ta saiwa annabi dafi a cikin abin nan karfasan akuya ya ci, duk wannan ta faru ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Ga shi kuma ayan nan tana nan wallahu ya tumka minan nan, kaga idan mutum ya kore wannan tasirin sihiri din sai ya kore tasirin waɗannan ababai da suka faru ga annabi. Idan mutum ya kore wannan ku zai kore hadisi masu tarin yawa din ya kafirce musu kenan. Ka ilin nan sai mutum ya zanto musuluncin sa yana tangal-tangal kenan ba tabbas. Abinda aya take nufi wallahu ya tumka minan nas, Ubangiji Ta'ala yana baka kariya ga mutane, ma'ana duk inda zai tsasi su hana ka isar da manzancin ka ba za su yi ba sai ka isar. Dan ka dauki ayar daga farkon ta, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik fa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'tumuka minan nas inna allaha la yahdi al-qawmal kafirin. Kaga isar da manzanci, Allah ce ka isar da abin da aka saukar maka, in ka ki kuwa to baka isar da sabon Ubangiji ba, ka je ka isar, Allah zai kare ka ga mutane, ma'ana duk yadda mutane suka shirye makida na ko su kace ka ko su yi maka kisan gilla ko su yi maka menene su hana ka isar da manzancin ba za su iya ba sai ka isar, wahala da ya kata ta amma sai ka isar. Wannan wahala kuma annabi ya kata, dama Allah zai ce ba za ka sha wahala ba, amma Allah ya ce mutane ba zai su hana cewa, da haka da suka shirya makirci a maka sai sun kashe shi, wa yajamku rizqan ladina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin. Me suka samu nasara a ciki? Ba su samu nasara kawai wajen Allah ce wallahu ya tumka minan nas. wannan Allah ya bashi kariya, ba abinda bai samu daman isarwa ba na sakon musulunci tun daga farko har ƙarshe, kafin ya bar duniya da kanshi Allah ya masa shaida. Ya saukar da aya, ubangiji ya bayani al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam, an cika addinin gaba ɗaya, babu abinda ya rage wanda Annabi bai faɗa. Aka saukar da ya zaji a cikin masa bishara da lokacin mutuwarsa ya kusa zuwa, don haka ya yawaita istighfari, aikinsa ya ƙare. Tun kafin a buɗe Makka aka cewa in dai har kaga an buɗe Makka kuma mutane sun shiga musulunci, tawaga tawaga, kungiya kungiya, bayan da suna shiga ɗaya ɗaya ɓoye, to shikenan kai kuma aikinka ya riga ya ƙare. Don haka fasabi ya hamdar duka wasu rufin sai kai maza ka cika da istighfari da hailala da menene da sauransu, aikinsa ya riga ya ƙare kenan. Ya isar da manzancinsa gaba ɗaya, babu mutane ba su hana shi isar da manzancin ba, tare da cewa ya wahala. Wannan ba wanda bai san wannan ba a tarihi. Ashe kariyar da aka ce za a ba shi kariya ta yadda duk wanda ya so ya hana Annabi isar da manzanci bai isa ba, sai Annabin ya isa. Isa Allah ce fasda bi ma Umar wa arda anil mushrikin inna ka bainakal mustahzi'in, sai ka faɗa kawai, ka kawar da kai gabarin mushrikai, inna mu mun isar maka masu maka izgili, mun isar maka su. To wannan shine. Amma yanzu idan ka zo kai inkarin hadisin wannan na sihiri, yana cikin Bukhari, yana cikin Muslim, to sai ka kai kanka ina kuma? Asabu kitabi ba da kitabin Allah shine sahihul Bukhari, bayan Qur'ani ba littafin mafi inganci sama da sahihul Bukhari. To sai hadisi ya tabbata cikin Bukhari, kuma sai kai inkarin sa. Kuma idan aka tambaye ka wane ne magabacin ka cikin sahabbai ko tabi'ai ko tabi'u tabi'ina, kan wannan ra'ayi naka baka da magabaci ko ɗaya cikin sahabbai ko tabi'ai, ka samu sahabi daya wanda ke cikin wannan jam'iyyar daka, ba za ka taɓa samu. Ko ka samu tabi'i daya wanda ke tare da kai kan wannan ra'ayin, wallahi ba za ka taɓa samu ba. In ba haka ba, mun kalubalanci duk mai wannan ra'ayin ya kawo sahabi daya da ya yadda da wannan fatawar shi, mun za mu kawo masa 100 wanda ba su yadda da wannan ba. Duk ga littattafan tafsiri amintattu, sai Ibnu Katsir, Ibnu Jarir Tabari, littattafan tafsiri amintattu a wurin duniyar musulunci sun tabbatar da abu. Amma mutum kawai yanzu shi kadai sai inkarin abu sai huta, shi kadai haka kawai. To irin wannan inda a ce za a yi ja'in ja da mutum ta fuskar ilimi, ta fuskar natsuwa, ba tare da tayar da jijiyar wuya ko kumfan baki ba, to sai a tattauna da mutum sai ya fahimta. Kuma mu ne ba mu fahimta ba, ya fahimtar da mu. To amma galibin su ba za ka iya tattauna da su ba, rigima za a yi, hayaniya za a yi. To amma abinda ake so kuma a tattauna, ko kuma a yi abinda Imam Shafi'i yake jin tsoro, yake cewa in dai mutum baya karatu, to ina jin tsoron shi wajen muƙabala. Aka ce saboda me ce, wallahi ban taɓa yin muƙabala da wanda yake baya karatu ba, ba ce sai ya kayar da ni. Aka ce saboda me ce, zan ce Allah ya ce, Annabi ya ce, shi kuma yake ban yadda ba. To sai ka yaya. Yadda ka ya kayar da ni, ba ni da abin da ya fi wannan, shi kuma bai yarda ba, to ya ke nan. Amma tun mai jin tsoron Allah, wanda ya ɗantani zakin ilimi komin kankantarsa, yana girmama ayan Qur'ani, yana girmama hadisin Annabi. Alamar musulunci mutum ke nan ya girmama Qur'ani, ya girmama hadisi. Amma duk wanda kaga yana wurgi da hadisi, a ce hadisi da zaka zace wannan ba ruwana, to wannan akwai alamar tambaya akan mutum. Wallahi akwai barazana ga halin mutum idan yana cikin wannan hali. Allah ya tsare mu. Amma wannan
kaje gaba da fara shi akan kiran sallah, da kace shi wannan kalmai inna ka tsare ne a cikin bayanin da yayin
ka dai saurari kasafin da kyau shi wancan ɗin na da na ce maka inna salata kullu li'an
dan
da kai hakuri da hankali nan gurin na kawo littafi na karanta kalmomin da mutum inganta ba warzuquna shafa'atahu mutum inganta ba Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma wa salatul qa'ima ati muhammadan wa sallallahu alaihi wa sallam wannan duk mun ta inganta wa darajatar rafi'a mutum bai inganta ba warzuquna shafa'atu bai inganta ba kalmomin da muka ambata ina jin kila kai sun rikitar da kai sai kafa wanda bai ta nake inna kala ta kullu ya to wallahi ala bazan yi tunawa ba halin amma dai da za ku taimaka muku bani kasa ɗaya in ji zan su. Wa alaikum salam wa rahmatullah.
yawa yawa
kafin shigo da zaka lafaya dawo mun ce ruwayoyin za su tabbata wani lokacin ka samu kare wani lokacin ka samu rage a ruwayoyin da na duba tunda Bukhari na kawo hadisi wani lokaci sai ne ya ci so 7 so 10 a nan gurin ka samu karin da babu a can wani lokacin kari a cikin sanadi wani lokaci kari a cikin matani to sai sa idan ka dogara da ruwaya daya kai inkarin sauran wani lokacin sai mutum ya fada cikin kuskure sai dai mutum ya ce to a ruwaya da ya gani gashi kaza amma abin da ka sauraron ruwayoyi kila samu kari ko a samu rage wa alaikum salam ita ce mai mujin da mun tiyar ta bata da goyo gobe eh ita idan tana tayarwa ba ta al'ada to sai mujin da yame ya rasu aha a dame ka fahimta cewa mace mai juna biyu ka gane ko kana taurari kai tambaya kuma kana wani abu daban na fi so ka fahimta mace mai juna biyu idan mijinta ya mutu iddarta ko ta kabarta shine ta haihu ka fahimci wannan duk wadda ba juna biyu take da shi ba idan mijinta ya mutu ka'ida shine zai kai wata 4 da kwana 10 ba ruwan mace tana jini ba ta jini za ta yi jinkiri sai ta yi wata shekara 2 kafin ta fara jini a lokacin ba a kidaya da jini wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhurin wa 10 ka fahimta ko saboda haka a lokacin ba maganar jini kawai ko tana yi ko ba ta yi miji da ya riga ya mutu ko dan haka za ta yi ne za ta yi ta kaba yanzu misali kaddara mutum ya auri mace bai riga ya taba saduwa da ita ba sai ya sake ta za ta yi ita ba za ta yi ita ba da nassin alqur'ani idza nakatum mu'minatin thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadunaha famasihuhunna wasarrifuhunna sarahan jamila to kaddara mutum ya auri mace bai riga ya fara kusantar ta ba sai ya mutu za ta kaba ko ba za ta yi ba za ta yi ka bari ta ku za ta yi ta kaba to dan haka wancan ma shi ne za ta yi ta kaba kuma ta kaba za ta yi shi ne wata hudu da kwana 10 arba'ata shurun wa 10 ka bari ta ku a su yi hakuri kuma ya ce a ci gaba kuma ai bai kamata ku yi cin kwan makauniya ku mutane kan hadisin wato Anas bin Malik ko annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam kana la yaqnutu illa idza da'a li qaumin aw da'a ala qaumin ya kasance baya yin alqanut sai fa in yayi addu'ar alheri ga wadansu ko in yi soyayya mummunan addu'a ga wadansu wato shine addu'ar da ake kira ta nawazil abu ya faru wanda zai sa a yi ta yana daga cikin irin wannan alqanut din idan fari ya faru ko wata kwalara ta sauka ana yawan mace-mace wata annoba ta zo kasa ya halatta ayi alqanut a dukkan salloli guda biyar kun gane ko eh gane ba idan wata annoba ta sauka a kasa kwalara ta zo ana ta mace-mace ko fari mai tsanani ko wato ainihin wata dai annoba an san dai mai annoba duk wani abu da zai zo a yi ta yayin sa ya dawo mutane wata ja'iha samawiya abinda daga sama ubangiji ya aiko shi ya halatta a rinka yin alqanut dan Allah ya yaye wannan kuma in za a yi wannan alqanut din za a yi shi ne gaba daya a cikin sallolin nan guda biyar kuma za a yi shi ne a raka'a ta karshe bayan an dago daga ruku'i kafin a tafi sujuda wannan shine abin da sunnar annabi ta tabbata
farkon katin da daya wanda ku aka ba fara ne ta wannan da jira ka fara ne ta farkon katin a cikin bayanin da nake yi game da alƙanun kake cewa kawari irin wannan nawalin kake banda ku ba wa alƙanun
amma na faɗi ra'ayi na cikin ra'ayoyin malamai a cikin kitabu tauhid ne wannan magana ala kulli halin wannan karkada mu bai zaka saurara bai ne kike magana akwai wadansu malamai da suke cewa ja'iha samawiya abu ya fado daga sama wanda yake daga kamar wannan kallara da sauransu ba za a yi musu ba suna da wannan fahimtar akan wannan wadansu daga cikin malaman hadisi da malaman tauhid suna da wannan fahimtar sai dai suna ganin za a iya yin ta ne ga waɗansu al'umma musulmi da suke cikin tsanani suka kebance wannan kadai da sauransu akwai kuma waɗanda suka haɗe yanzu a nan gurin ina bamu gamamman abu idza da ali qaumin ala qaumin kar ku damu akwai hadisan da za su biyo baya wanda ba sa cikin nan gurin ba dun naka da dai sauran gurin da za ku shiru mu je karshen menene al-qanut din tunda yanzu ko rabin al-qanut din ba mai wata kun gane ku wannan dai hadisi annabi na yin al-qanut idan ya so yin addu'a ga waɗansu ta alkhairi ko kishiyan haka kuma a cikin dukkan salloli guda biyar kuma hadisi ne sahihi yana yi a bayyane na'am wa an sa'ad bin tariq al-ajli radiyallahu anhu qala qultu li abi ya abati innaka qad sallaita khalfa rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa abi bakra wa umar wa uthman wa ali afa kanu yaqnutuna fil fajr qala ay bunay muhdath rawahu al-khamsatu illa abu daud an karbo hadisi daga sa'ad ibn tariq al-ajli shi sa'ad ibn tariq al-ajli kana yace qultu li abi nace da mahaifina ya mahaifin nasa shine tariq al-ajli kenan innaka kada sallaita khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kai ka taba yin sallah bayan annabi wa abi bakr ka taba yin sallah bayan abu bakr wa umar haka bayan umar dan khattab wa uthman wa ali duk kai sallah bayan waɗannan annabi da halifofin sa hudu afa kanu yaqnutuna fil fajr shin sun kasance suna yin alqanutu a sallan asbahi qala sayyidi ay bunay yace ya kai dana muhdar ai wannan bid'a ne muhdar kagaggen abu ne yin alqanut a sallan asbahi kadai ta kowace safiya yace wannan bid'a ne wannan hadisi rawahu al-khamsa malaman hadisi guda biyar sun ruwaito shi illa Abu Dawud din banda Abu Dawud wato yana nufin Imam An-Nasa'i wato Imam Tirmidhi da Ibn Majah da Imam Ahmad bin Hanbal haka Abu Bakar ibn Abi Shayba ya ruwaito hadisin haka al-Imam Tahawi hadisi ne kuma sahihi wato abinda wannan hadisi ke nunawa ke bantar sallan asbahi ita kadai da yin al-qanut a cikin ta wannan bai tabbata ba daga annabi hadisin da yake madogara akai shine hadisin baya na Anas bin Malik wanda yake cewa annabi bai gunce bayan al-qanut a sallan asbahi har yabar duniya wanda kuma ya tabbata hadisi ne hadisi ne dai al-qanut ne ya tabbata daga annabi yanzu guda daya ne yanzu kafin mu je mu samu al-fajr kafin mu samu kana al-witr shine al-qanut na nawazi idan wata musiba ta sauka ko idan yayin nufin yawa waɗansu addu'a to wannan yana yi a cikin dukkan salloli guda biyar na yini baya kebance asubahi ita kadai kuma na yi a raka'an karshe kamar yadda muka bayyana kuma a raka'an karshe bayan ya dago daga ruku kun gane ko wa anil hasan bin ali radiyallahu anhu annahu qala allamani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kalimatul aquluhunna fi qunutil witr al hasan ibn ali Allah ya kare da a gare shi yake cewa annahu qala yati علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات علمت رادا من تثبت غريشي يا كوي دني ودان سكلمومي اقولهن في قنوت الوتر وان نظر رنك كرنتا سو القنوت نوتري ان غاني كو واتو اذا كان شبا اي ده وتري اذا كان زو وتري ده ركا ان كرشي تو اذا كاي القنوت وان يا تثبت ا cikin sunna annabi yana yi ko da yake ba kullun ba ba koyace ba wata rana yakan yi wutrin sa haka nan ba alqanut wata rana yayi alqanut to idan ya tashi alqanut din ga cikin irin abin da annabi ya koyar mai alqanut din ya fada Allahumma adini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait wa qini sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk wa innahu la yadhillu man walait تبارك ربنا وتعالى رواه الخمسة وزاد الطبراني والبيهقي ولا يعز من آديت زاد النسائي من وجه آخر في آخره وصلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم
wa sallallahu ta'ala ala nabi. To wannan shi amma kuma walkaswa daga azaba, walkaswa daga fadawa cikin fushinka. Wa tawallani fi man tawallait, ka jibanci nauyina cikin waɗanda kake jibantar nauyin su. Wa barik li fi ma atai, ka sanya min albarka cikin duk abin da ka bani, ko na dukiya ko na yaya ko ma menene ka bani cikin kyautar duniyar samun albarka ciki. Wa kani sharra ma qadaita, ka kiyaye ni daga sharrin abin da ka hukunta zai faru a duniya. Fa innaka taqdi wa la yuqda alayka, kai ne mai zartar da hukunci amma ba a zartar da hukunci a kanka. Wa innahu la yazillu man walaita, lalle duk wanda ka jibanci nauyin sa ba zai taba kaskanta ba. Wa la ya'izzu man adaita, duk wanda kai gaba da shi ko kai fito da shi ba zai taba samun daukaka ba. Tabarakta rabbana, albarkatunka sun yawaita ya ubangijinmu. Wa ta'alaita, kuma lalle ka girmama, girman ka ya bunƙasa. To wannan shine ɗaiɗai kuma anoni na gurguje dake cikin wannan. Wannan alqanut mutum, wannan mutum zai karanta shi yayin da yazo alqanut na cikin wutri. Kun bayyana da kyau, idan mutum yazo sallar shi fayi da wutri, a wutri din zai karanta wannan. To bambancin wancan alqanut din da zuwa wannan, wancan ana yin sa bayan ruku'i, amma alqanut ko na cikin wutri ana yin sa ne kafin ruku'i. Shine abin da yake tabbatacce. Duk malaman da suka ce a iya yin sa bayan ruku'i sun yi kiyasin shi ne akan wancan. Kun bayyana ko kiyasin sa kawai suka yi, amma ba nafsi ne nuna haka ba. Wa bi riwayatin sahihatin Ibn Khuzaima bi ziyadati la man jaminka illa ilayka, akwai wata riwaya tabbatacciya wanda malam bai kawo ta anan gurin ba, bayan ya ce tabaraka rabbana wa ta'alaita, sai kuma ya kara cewa la man jaminka illa ilayka, la man jaminka illa ilayka, ba wata mafaka da za a guje maka illa ilayka, sai dai a koma zuwa gare ka. An fahimta ko? Wato in kana jin tsoron Allah sosai ka koma gare shi, dan ba inda zaka je ka guje masa kuma. Me kace mala? Wannan ƙari da ake cikin sallar alqanut, wa cikin wato addu'o'i na alqanut, sauran kalmomi da ake ƙarawa da yawan su ba su tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Banda wannan akwai kuma wani daban wanda zamu karanto shi nan gaba, cikin waɗanda suka inganta, banda su ba wanda ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sauran ijtihadi ne na malamai suka ƙara kalmomi. Waɗansu suna ganin ja'izanci tunda sallah wuri ne na addu'a, in ka roki wani abu matuƙar abin alkhairi ne shikenan babu komai. Waɗansu suna ganin mafi kyau ka takaita daidai kalmomin da Annabi ya takaita kar ka ƙara wani abu kai. Dan duk abin da zaka roka ka wuce nan ne. Abin da duk zaka shigar na addu'ar ka zai fitar daga dukkan wannan kalmomin. Waɗansu kalmomi ne mujmal, mujmala a dunkule, ma'anonin su suna fashe da yawa, in za a fasa ma'anar su sana da fadi matuƙar kwarai da gaske. Banatan ku yi haƙuri ba, babu da haƙuri ne. Babu da haƙuri. Banatan ku yi haƙuri ba, za mu karanta daga wani littafi. Wanne bai haƙi a Ibn Abbas? Ibn Abdullahi ibn Abbas kala yace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yu'allimuna du'a'an nad'u bihi fil qunut min salati subhi. Annabi ya kasance yana koyar da mu wata addu'a da muke yin amfani da ita a alqanut na sallan asubahi. Saura da ni, sai ce wa fi sanadihi dhafun, wanda hadisin a cikin sanadin sa akwai dhaifanci, ma'ana bai inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Malaman hadisi sukan kawo babi sai su kawo hadisi gaba ɗaya da suka shafi wannan babin, su kawo sahihi da wanda ba sahihi ba, da gangan suke kawo wanda ba sahihi ba don su yi bayani akan sa, dan ya zamanto izina cewa ko da kaga magana kaza an ce kaza, to ga madogaran hadisin ba sahihi bane ba. An gane ko? To dan saboda haka wannan shine abin da yake tabbatacce daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma yanzu zamu karanto kadan daga cikin wani hadisin da su kara fayyace mana wato ma'anar abin filla filla dake dake. Kamar yadda muka faɗa tun a baya, alqanut da malam Dawud ke magana a kai na nazila shine nan gurin a cikin littafin sifatu salatin nabi, Sheikh Al-Albani ya ce alqunut fi salawati al-khamsi lin nazilati, yin alqanut a cikin dukkan salloli guda biyar, lin nazilati, dan wata musiba da ta sauka, a iya yi ko ba za a yi ba. Sai ya ta kawo hadisi, wa kana sallallahu alaihi wa sallama idza arada an yad'u ala ahadin aw yad'u li ahadin qanata fi ar-rak'ati al-akhirati ba'da ar-ruku'i. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan yana son yayi addu'a ta mugunyar addu'a ga kafirai ko kyakkyawar addu'a ga musulmai, kanata fi ar-rak'ati al-akhirati, yana yin alqanut a cikin rak'an karshe ba'da ar-ruku'i. Yaushe? bayan ya dago da garkuwa idza qala sami Allahu liman hamida bayan ya ce sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu sai ya karanta wannan alqanus wannan hadisi imam al-bukhari da imam ahmad bin hanbal sun ruwaito shi wa kana yajharu bi du'a'i ina tambayar da zuwa nake ta zai a bayyane ko a sirrance wa kana yajharu bi du'a'i annabi ya kasance yana bayyanar da wannan alqanus din a sarari aji wannan riwayan kuma ita ma imam al-bukhari ya ruwaito haka imam ahmad bin hanbali wa yarfa'u yadayhi bugu da kari kuma yana daga hannu a lokacin da yake karanta wannan alqanus din wannan riwaya kuma imam ahmad bin hanbal da imam at-tabarani suka ruwaito da sanadi sahihi wa yu'minu man khalfahu kuma waɗanda ke bayan sa suna ta cewa amin 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 lokacin da yake addu'a din ita kuma wannan riwayan imam abu daud da imam al-hakim an-naisaburi sun ruwaito ta kuma riwaya ce ingantacciya yanzu karkashin wannan ana yin addu'a lin-nazilati kun fahimta ku idan wata musiba ta sauka ko idan annabi ya so ya addu'ar alkhairi ga waɗansu musulmi da suke wani yake na duniya yan uwan musulmi da suke Albania yan uwan musulmi da suke Philippines da suke waɗansu cikin matsaloli na rayuwa mu yi musu addu'a a cikin alkanus a cikin dukkan salloli guda biyar ya halatta kuma za mu yi alkanus din nan ne bayan an dago da garkuwa haka ne ko bayan an dago da garkuwa kuma liman zai yi karatun alkanus din a bayyane kuma mu a bayan su ce amin duk ga hadisan annabi sun tabbatar da wannan amma waɗansu malamai kamar yadda na faɗa sai suka keɓance suka ce banda wato linnazila suka ce ba za a yi ba saboda waɗansu dalilai nasu wannan kuma shi kuma saboda waɗannan hadisi suka tabbatar ga annabi shi kuma yace za a yi saboda haka ko da wani lokaci idan malamai sun yi maganganu guda biyu wani lokaci ka kawo dalilan waɗannan wani lokaci ka kawo na waɗannan wani lokaci ka yi magana akan su gaba ɗaya abu dai wanda ke tabbatacce galibin